Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin zaman lafiya da ƙarfafa danƙon zumunci ne a tsakanin al'umma har da ma waɗanda ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna da wasu matasa ne da suka kafa kungiya don wanzar da zaman lafiya a yankunan su da ake samun tashin hankali tun fiye da shekaru 20.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zaka jima burina.
Gina zaman lafiya wani muhimmin al'amari ne na ci gaba mai dorewa, kuma matasa suna da muhimmiyar rawa a cikin wannan tsari. Na tattauna da wasu matasa da suka tsinci kansu a cikin tashin hankali tun fiye da shekaru 20. Matasan daga addinai da ƙabilu da ke samun sabani da juna loto-loto suka ce suna fatar dawo da irin wannan zamantakewa da iyayensu suka yi, wanda ya bunƙasa tattalin arzikinsu a wancan lokaci. Ga yadda hirar tamu ta kasance.
Sunana Pam James Gum.
Sai kuma
Ali Hussein CD.
Sai kuma
Kale Plancha Clark too.
Sai kuma
Sok Moses Shoot Forum District.
To Pam, menene ma sunan wannan kungiya taku?
Kungiyar mu dai mun kafa ta da suna Plateau Inclusive Youth Grassroots Movement. So muna kokarin mu gan yadda zamu achieving goal ma matasan mu da kuma yaran mu na Plateau State gabaki daya, mu gan da cewa kowa ya samu abin yi ba zaman banza. In damuwa ya tashi, muna iya dan contributing a namu kungiyar mu kai musu taimako. So abinda muke a kungiyar kenan.
Amma idan matasa suka taso haka, sai a ga kaman kungiya ce ta siyasa, kuna neman goyon bayan wa'ansu ƴan siyasa?
A mu ba muna neman goyon bayan wa'ansu ƴan siyasa don mu ci ma kan mu buri bane. In ma za mu iya samu shawarwari from other organizations ko from politicians in ma, if they can support us as in financially, so that mu dan taimaka ma wa'anda, don mu din ba wai muna da cikakken karfi ba, mun ma muna iya karfin mu ne. So idan za mu iya samu taimako daga wurin wa'ansu masu the same motive, masu the same tunani, wanda su ma suna da tunanin taimaka ma wanda ba su da ƙarfi, to irinsu muke nima, domin mu ganda cewa mun taimaka ma yara ta wajen makarantu ko siyan littattafe ko wurin siyan kaya ko wayansu abubuwa haka, ko kuwa irin wanda suna abu ya faru da su muna kai musu taimako, ko kuwa muna dan educating wayansu wanda ba su da abin yi muna dan koya musu sana'a, to muna ganin mun samu taimakon za mu yi fiye da haka.
To bari zan dawo gare ka Fam. Salihu, me ce ce wannan kungiya taku?
Kungiyar namu nan mun kafa ta don mu samu cigaba a wajen mutanen mu, don mun ga har ga Allah yanzu cigaban ya kasa. Don yanzu ruwan sha, hanya, abincin ma tana sa ta gagari wayansu. Wani sai ka same shi ma a rana ma ya ci abinci sau ɗaya ne. To shi yasa muka dan taimakekeniya ne haka, muka dan je wajen wannan, mu je wajen wannan a dan taimaka jama'a haka. Shi yasa muka dan kafa wannan kungiya haka.
Akwai wani kokarin da kuka yi na tabbatar da cewa an samu wannan zaman lafiya?
A gaskiya muna ta kokari, saboda mostly yanzu abu zai da ya faruwa inda baka yi saka shiga ba. Yanzu kaman mu Fulani haka, a inda muke akwai wani buram din da ba ya shiga wannan wajen ba. To wani abun sa idan ya faru a wannan wajen, dole zai nemi Fulatanin da ya yadda da shi a wannan wajen, saboda a samu cimma burin da ake nema a wannan wajen. To kin ga in bamu hada kanmu a Plateau ko a Barikin Ladi ba, especially tunda Barikin Ladi dama ita aka sani, komai a ce Barikin Ladi, komai a ce Barikin Ladi. To yanzu gaskiya mun fito ne mu yi aikin da zamu samu mu kanmu mafita a wannan abu.
Malam Caleb, yaya wannan kungiya taku take gudanar da ayyukanta?
Kungiyar namu tana vision namu, blueprint na movement namu tana nan da yawa da fadi sosai. So ba abu bane zamu ce mu jira sai mun tara kuɗi da yawa kafin mu fara. Amma kaɗan da muke da shi, mun ce bari mu fara. Dukkan inda taimako ya zo ya same mu, da mu ci gaba daga nan. Muna da target audience wanda da mu fara da su. Yara ne wanda suna tashiwa a nursery, primary, sai junior secondary. A cikin Barikin Ladi ba wani hargitsi da bamu gani ba, sannan mun ga yanda yake affecting yaran, yakan sa yara masu bijire. Akwai waɗansu da za su zo da rudani akan neman taimako suke yi, alhali kuma yake gani sun taimake kansu ne. Yaran kuma a hankali suke ga sun bijire, yaran nan za su iya tashi su zamanto damuwa.
Yara da suka samu kansu a cikin yanayi na tashin hankali, kusan ana cewa ma waɗansu da yawansu ba sa makarantu, ta yaya kuke samun yaran nan, kuma a takamaimai wani irin taimako ma kuke musu?
Akwai yara da yawa da sun tashi da su samu wayansu da za su musu wayansu alkawarruka na makaranta da wayansu abubuwa, amma sai dai su yi ta tsammani ababen wayansu yaran bara abubuwan bara su zo ba, taimakon ba za su zo ba. Amma mukan taking statistics na irin wa'innan yaran, akwai wayar da kai da za a musu, akwai waɗansu da daidai iya gwargwadon karfinmu da a iya taimaka musu da ɗan kuɗaɗe wanda da su ɗan soma cigabawa kafin su haye su kai wani gurin da za su iya taimaka ma kansu. Mun san dai foundation is very important. Shi yasa a wannan level na foundation mun san in mun fara a wannan gurin, yara na primary psychologically idan ba su samu wannan balance da trauma da sun samu da irin abubuwan da sun gani too early yakan shafe su har su bijire. Amma idan muka yi kokari a wannan level din mun iya mun dan kebe su, mun iya mun ci gaba daga wannan gurin, to yawancin su mukan saving din su, zamu salvaging nasu from even themselves, sannan kuma mu kawo su. Shi yasa muna neman nan gaba idan dai idan mutane yawo a cikin politician mun san akwai sincere ones, akwai mutanen da gaske za su iya zuwa su ga sun taimaka, amma akwai waɗansu kuma da suka yi amfani da wannan ne domin su gan dai sun cima burin su.
Malam Sok, yaya wannan kungiya ya zuwa yanzu, menene kuka cimma a wannan kungiya ta ku da kuka kafa?
Gaskiya yadda kika ga wannan kungiya, mun tashi ne da kwazo don mu taimake kanmu da kasanmu. Kin gan harkizi da yana faruwa cikin kasan nan, mama kamar ke baraki ya zuwa ba, tsoho birai ya zuwa ba, matasa ne masu yin wannan aikin banzan, kuma menene ya kawo haka? Rashin ganewa. So mun tsaya da kafa biyu don mu gane cewa mun ganar da matasan nan, abinda suke yin nan ba daidai bane, ya jawo mu baya, da mun yi nisa mun fi haka. Yau in an gina wannan wurin, gwamnati ta gina, in an rusa shi an yi gaba ko an yi baya ne. So mun tsaya da kafa biyu mu gan cewa matasan mu sun gane idan wani ne yana amfani da su, su gane cewa shi fa ya riga yi gaba. In zai yi amfani da su, to bari mu gan yaran shi a gaba. Idan mun gan yaran shi a gaba, to abu mai kyau ne, bari mu je tare. Idan kuma ba yaran shi, to ba amfani kenan. Ko kuma shi kansa ya sha gaba, mu bi bayansa. Idan ya yi haka, to abu mai kyau ne. Idan kuma ba haka ba ne, to mai amfani shi, mu za mu je mu yi. So mun tsaya ne da kafa biyu mu ga mu matasa cewa mun kwabe kanmu da kanmu, cewa wannan abin da yana faruwa kasan nan ba daidai bane, kuma mun ci gaba haka, ba wani abin da zai zama na gari sai ku lalace.
To Malam Fambarin, dawo gare ka. Na san kungiya ba ta ci gaba, kusan za a ce sai da kuɗi na gudanar da ayyuka. Ya zuwa yanzu ina kuke samun kuɗaɗen da kuke gudanar da ayyukan da kuke yi?
Ba wai muna da kuɗi ko muna da wani ubangida wanda yake sponsoring namu ba. Kuɗin nan muna harhada ne ta kankanin mu. In damuwa ta tashi sai mu kira membobin mu gaba daya, mu ce to ga damuwa ta tashi, sai mu harhada mu gan taimakon da mu zamu iya yi, na abinci ne, na kaya ne, to akwai wani individual taimakon da muna iya yi, ko a ce an kore yaro a makaranta ba kuɗin makaranta ko wani abu, ko ba zamu iya biyan duka ba, muna iya dan bayar da part payment sai yaro ya je ci gaba. Inda wayanda ma suna zaman banza ne, muna iya biya musu kuɗin koyo daidai karfin mu, koyon da zamu iya biya, sai mu ce to wane ka je ka koya abu kaza, mu zamu iya tallafa da kaza.
Haji Salihu, ko duk da yake na gan ku duka matasa ne majiya karfi, kila kuna da karfin tattalin arzikin da kuke gudanar da wannan aiki.
Eh to kamar yanda mai gida ya bayani, wannan abun da muke yi duk a cikin ba wanda yake dai zo na gari banza a cikin mu, kowa yana dan harkan sana'ar shi da yake yi, wani yana aikin gwamnati ne, wani yana sana'ar shi ne, wani abun nan. To daga cikin abu ya tashi muke kira membobin mu na sauran local government din, sai mu harhada. In kuma akwai wanda ya dan ba mu shawari, sai ga akwai wani mutumin da ya kamata mu same shi dan sama na hannu a ciki, sai mu je mu same shi sai dan taimaka mana mu samu gudanar da wannan abun inda muke.
Amma kenan kuna da bukatan a tallafa muku kuɗi, menene ma takamaimen bukatan ku a wannan kungiya?
Ai gaskiya muna da bukata sosai. In za mu samu ko NGO saka, ko yansu masu dan hali da za su sa mana hannu a cikin wannan abin ya tafi, muna marhaba da shi da kudin da kayan aikin ko yau aka ce mana ma ana bukatan yara ba su aikin yi ko kuma a kai su training din su yi wani sana'a wanda za su amfana wa kansu mu ana yi kiran mu mu kawo matasan da zamu bayarwa aje a training din saboda a rage dan zaman banza ta tsakanin matasa
to Malam Caleb menene bukatar ku musamman a wannan kungiya
akwai bukatu da yawa ai baka je ka samu yaron da yana da bukata kamar magana ta baki kawai sai ka tafi ba dole akwai waɗansu abubuwa bukatun shi dai da zaka meeting don shi mama halfway ya samu ya farfado kafin shi mai iya ci gaba da kanshi so bukatun kudi suna nan very they are paramount a tafiyan wayansu koyaswa da suke son research da suke son projectors da suke son abubuwa dai da yanar gizo a neman materials din da za a zo a yi koyaswa da su so duka wayannan abubuwan suna bi dan manyan kudi muna hangan dai nan da Ubangiji zai kawo mutanen da za su yi tunani ta irin gefe namu sannan su taimaka mana da irin wayannan abubuwan domin ya sa aikin mu ya ci gaba da kyau
to Malam Sa kusan kai ne zaka kawo ƙarshen wannan tattaunawa mecece bukatun ku a wannan kungiya
to gaskiya akwai bukatan kudi akwai bukatan kayan aiki mutane da za mu sami su akwai fada kasuwa workshops kuma akwai wasu abubuwan da ba mu ne za mu yi ba za mu kira wayansu ne su zo su yi to idan mun kira su yaya za mu yi mu wannan so ka gan dole ne mu nemi wayansu abubuwan da zai taimaka mana ya kara mana karfi ya kuma jagorance mu domin aiki ne
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na yau zai diga aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri Yanzu dai a madadin matasan da kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.